daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Shirin yau da gobe ne shirin matasa kuke saurare da maraicen wannan ranar Alhamis 9 ga watan Mayu shekarar 2019. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mita 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da rediyon Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mu a Alpha Radio, sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a shafinmu na voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Zahra Aminu Fage.
To Zahra, kin san a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe yana magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma za mu tattauna akan batun na lafiyar kwakwalwa. To ko kuma ana iya cewa ta wani hanya ake iya kamuwa da ita wannan matsala, ko ko suwaye suka fi kamuwa da ita wannan matsala ta ciwon kwakwalwa?
Ciwon nan ciwo ne da Allah ya ba mutum wannan ciwon, kuma akwai ciwo kala-kala. Kuma shi wannan ciwon duk wani halikin da Allah ya halitta a duniya zai iya wannan ciwon, saboda babu mutumin da ba shi da kai a duniya, kwakwalwa kenan.
Kwararriyar likita a fannin masu lafiyar kwakwalwa kenan za ku ji ƙarin bayani.
To haka ne, ai Zara, kin san a ƙasashenmu na Afirka ana fuskantar ita wannan babbar matsala ta taɓin hankali, musamman a ƙasashenmu na Afirka. Amma yawancin lokuta za ki ji ana alaƙanta matsalar da aljanu da kuma shaye-shaye. A saboda haka yau muka gayyato babban likita wanda zai ainihin tattauna, za mu tattauna da shi don kuma mu ba ma masu sauraro damar su ma su kira don su tambaye shi akan wannan matsala ta shaye-shaye.
Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa, wato plus 1-202-205-655. Kada a manta a sa alamar tarawa a gaba. Muna tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Sai ku biyo mu a cikin wannan shiri na yau da gobe.
To da farko za mu fara da amsoshin tambayar mu da muka yi muku a shafin muna zumunta na Facebook, inda muka ce muku me kuka sani ko ko me kuke gani yana zama abu da ke haddasa matsalar taɓin hankali, ga kuma kaɗan daga cikin yanda kuka amsa muna.
Amsa ta farko cewa ta yi assalam yau da gobe. To mu dai ga kaɗan daga cikin abin da muka sani game da abin da ke haddasa taɓin hankali, wato shaye-shaye. Daga ƙarshe kuma muna jiran ƙarin bayani daga bakin likita. Sako daga Salisu mai shinkafa Song da Kadora da Gaga ɗan Fulanin Warji.
Amsa ta gaba cewa ta yi, na farko akwai taɓin aljanu, kuma akwai shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Amsa daga Jibrin Umar Nabasa.
Sai kuma mai cewa yau da gobe, a gaskiya abin da yake kawo taɓin hankali suna da yawa. Akwai wanda ta hanyar shan miyagun ƙwayoyi, akwai kuma wanda yake haukacewa sanadiyar aljanu. Ku tashi lafiya. Sako daga Bashir Abubakar Kare daga jihar Kaduna.
Sai amsa ta gaba, inda ta ce a iyana wasanin daga cikin abubuwan da ke haddasa taɓin hankali akwai shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da kuma mummunan haɗari da ya shafi kwakwalwa. Wani lokacin kuma ana samun taɓin hankali daga min indilla. Amsa daga Ibrahim Muhammad Kwashi, birnin Tudun Wada a jihar Kebbi.
Abin da yake kawo taɓin hankali shine talauci mana, a cewar Ahmad Rawana.
Sai amsa ta gaba, inda ta ce yau da gobe, shaye-shaye a wannan zamani ya fi komai haddasa matsalar taɓin hankali. Amsa daga Sagir Adam Shartawa.
Na ɗaya shaye-shaye, na biyu yin fitsari a gidan tururuwa da dai sauransu, a cewar Ado Salati Goma ga Annabar Jau. Tsananin damuwa da kaɗaici da kwankwaɗar miyagun ƙwayoyi masu gusar da hankali da tsantsar talauci da fatara su ne abubuwan da suke haifar da matsalar taɓin hankali, amsa daga Ahmadu Abacha Macina. Shaye-shayen kayan maye, asiri da kuma taɓin aljanu duk suna haifar da taɓin hankali. Fatanmu dai kawai shi ne Allah ya kare mu, a cewar Shehu Adamu Rijau. Sai amsa ta gaba, inda ta ce, "Salam shirin yau da gobe, a gani na akwai hanyoyi da dama, sai dai kaɗan daga cikinsu sun haɗa da shafar isko kai, ko in ce shigar isko kai, shan miyagun ƙwayoyi da dai sauransu," daga Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa. Amsa ta gaba kuma ta ce, "Yau da gobe, galiban masu wannan matsala yawancin shaye-shaye ne ke haddasa musu taɓin hankali." Sako daga Ashira Hassan Tingno daga jihar Adamawa. Sai amsa ta gaba, inda ta ce, "Assalamu alaikum VOA, yau da gobe, gaskiya babu abin da ke janyo taɓin hankali illa shaye-shaye." Amsa daga Musa Maina Kandilwa Bukar tare da Jambuto Malam Gwani Kandilwa Bukar. "Assalamu alaikum filin yau da gobe, babban abin da na sani da ke kawo taɓin hankali abu biyu ne. Ta ɓangaren aljanu da ta ɓangaren shaye-shayen miyagun ƙwayoyi." Sako daga Isiyaku Hamza Gogori Kano. "Yau da gobe, rashin galihu da watsi da tarbiyyar yara shi ke kawo shi. Nagode yau da gobe." Amsa daga El Nas Usman Hinna. "Taɓin hankali na aukuwa ne misali a kan waɗanda suka yi mummunan gamu da faɗuwa a kan tsauni ko haɗarin mota da dai sauransu." Sako daga Isa Kofsi a Sarara. "Assalamu alaikum yau da gobe, shirin matasa, tabbas akwai taɓin hankali irin na aljanu, amma mafi akasari masu taɓin hankalin yanzu shaye-shaye ne ke taka muhimmiyar rawa da bakin iyaye. Da fatan Allah ya kiyaye mu da iyalanmu, ya sa mu gama da duniya lafiya." Amsa daga Rabi'u Nuhu na Bukka. "Salam yau da gobe daga jihar Katsina. A nazari na akwai mummunan hadari da shaye-shaye na miyagun ƙwayoyi da dai sauransu." Sako daga Ranchodas Chanchad Funsuk. Sai amsa ta gaba, inda ta ce, "Eto, malamai na cewa idan mutum ya sauke Alkur'ani mai girma, ba a yi masa sauka ba, yana samun taɓin hankali. Hakan kuma yawan tunani da kaɗaici na jefa mutum cikin wani hali da ka iya sa shi samun taɓuwa a ƙwaƙwalwarsa." Amsa daga Abubakar Sabi'u Sabuwa. Sai kuma amsa ta ƙarshe ta ce, daga cikin abubuwan da suke haddasa cutar taɓin hankali akwai yawan shaye-shaye da kuma taɓuwa ƙwaƙwalwa ta hanyar haɗari da sauransu. Sai kuma wasu cututtuka da suke haifar da hakan." Amsa daga Muhammad Bako Jadkori da Magaram. To, mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To, madalla, yanzu bari mu je ga tattaunawar abokiyar aikinmu Maryam Dauda da Dr. Aisha Armayau, ƙwararriyar likitar ƙwaƙwalwa a bayan nan. Baya akan wannan batu, da farko ta tambaye ta ko wani irin kira za ta yi wa waɗanda ke kyamatar masu matsalar taɓin hankali, sai ta ce,
"To, kin gani a kullum abin da kike ga mutane shine ko wannan ciwon ba wai dan Allah ko dan mutum yayi laifi bane ya samu wannan ciwon. Kin gani? Ciwon nan ciwo ne da Allah ya ba mutum wannan ciwon. Kuma akwai ciwo kala-kala. Kuma shi wannan ciwon duk wani tahalikin da Allah ya halitta a duniya zai iya wannan ciwon. Kin san dalili? Saboda babu mutumin da ba shi da kai a duniya. In ne maganar kai na maganar ƙwaƙwalwa kenan. Dan saboda ciwon taɓin hankalin nan zai iya yiwuwa gado ne, ka gada? Zai iya yiwuwa magani ne ka sha. Wannan fansida, wannan fansida da ke gani, wasu in suka sha fansida sukan zo mana suna ihu suna dare-dare ya buga musu kai. Kin gane ko? Zai iya yiwuwa haɗarin mota, haɗari ba lallai sai na mota ba, zai iya yiwuwa daga kan garinka zaka faɗi. Ka buga kanka. Zai iya yiwuwa ka tashi da daddare kana lalabe-lalabe ba wuta ka buga kanka akan bango. Kin gane? Zai iya yiwuwa an yi jifan dutse ya faɗa kanka. Zai iya yiwuwa kana bakin titi mota ta bige ka. To za ka iya samun haɗari, ka buga kanka, ka samu matsala. Kin gane? Zai iya yiwuwa ka samu kiba high fever sosai ta buga maka kai kin gane kuma ciwon nan in har za a gane daga farko yana akwai wanda muka ba magani suka warke yau akwai wanda ni na ba mutane sama da 50 magani da har yau ba su kara dawowa da wannan ciwon ba kin ga ciwon farfadiya bari ba ki example ciwon farfadiya ba ai ba ciwon ai ba psychiatric problem ba ciwon taba hankali bane ba ciwo ne wanda kan mutum yake sparking kamar electric current na kai ko ba ciwon da zaka zo bane ba a ce a ai mutum ciwon da akwai wanda muke kira neurologist suke dubawa
haka
to amma yanzu ya kasance kusan mu ne muke duba ne da lin da santi duba saboda mutane idan suna wannan ciwon sai a ce aljannu ne suka kama su a wurin maganin aljannun ciwon zai ci gaba da bin kan mutum har sai ya kai ga ya janyo illar da mutumin ji farin abubuwa da ba daidai ba to in ya kai wannan shine sai a kawo mana kin gane a hakan akwai mutanen da ni na ba su maganin ciwon farfadiya sun sha sun warke akwai ka'idar ba da maganin in har abin bai lallace ba in ka zo za a baka magani kuma za ka warke to amma za ki ga kamar aka tsaya da yake miki magana idan zan ga yara 50 40 ciwon farfadiya suke yi kuma ciwon farfadiyan nan sun fara ne tun suna yarayyai suka yi zazzabi tisgaruwa ake ce mishi tisgaruwa tiga convulsion kenan kin gane a lokacin an ba su magani ko kuma an yi na gargajiya sai aka bar magana sai da suka shekara 4 ko 5 sai abin sai ya zo so daya sai ba a koyi ba sai ya zo so biyu sai sun kai shekara 10 kan ya riga ya gama bugawa kin gane sun riga sun kofadi brain din ya riga ya gama lallacewa sai aka mana to in an kawo wannan tsakanin da Allah da Annabi yaro ne ka riga ka samu matsala akan nan ya dade ya riga lokacin da za a kawo ka ba wani abu da za su iya maka da yake na wasu ma magana ma ba sa yi suna tsari a jikin su kin gane to me za mu musu abinda ko za mu sai za mu ba wasu suna dukan kansu suna jima kansu ciwo shi abinda za mu musu kawai shine ni kokari su bar jima kansu ciwo ai managing kawai amma ba za ka iya bada magani da mutum zai warke ba tunda an riga an yi taking time so kiran da muke ma mutane shine idan an ga alama
to dakta yanzu masu sauraro za su so su ji kamar waɗanne irin alamomi ne ya kamata iyaye ko kuma jama'a su sa ido a kansu musamman akan yara tunda su ba magana suke ba balantana su ce ga abin da ke musu ciwo ko ga matsalar da ke damun su
yawa inda kamar yaro wannan fisgaruwan da ake cewa tibia convulsion in jikin su ya zafi sai ta fara convulsion kin gane da yaro ya fara irin wannan abin ka kai shi asibiti kai ka ga mun likita ga abin da ke faruwa kin gane ka yi treatment din ka har karshe kada kai tunanin cewa a'a ai an yi mishi dan wasu cewa mutum ya ce a'a ai wallahi an yi mishi ne kuma ma da aka ma je asibiti da aka bashi magani shikenan in ya sake yi sai a ce a'a ai ba wannan ba na asibiti bane na asibiti ne kin gane ba yaro ba kadai ko babba akwai abubuwan da mutum in yayi an san daidai ne behavior fa ake ce kamar behavior ko wani akwai abubuwan da in mutum yayi an san daidai ne akwai wanda idan mutum yayi kai ma ka san cewa kai anya ko wannan daidai ne kuwa kin gane saboda ni yanzu a likita bazan kawai je kan titi ba kawai duk wanda na gani ya dauko shi in cizo nan baka da hankali kin gane amma idan har dan uwanka ko wanda kuke zama tare da shi ya kawo ka asibiti ya ce kai wannan fa akwai abubuwan da yake ba daidai ba to ke kisan cewa akwai sai a yi bincike
haka ne
duk da akwai waɗanda za su zo a kawai a zo a ce mutum yana abu ba daidai ba saboda kawai a saka yashi kin gane ni ba ka ne irin wannan matsalolin to amma mafi yawa za ki ga cewa akwai matsala da aka gani to in an ga wannan matsalar da wuri idan aka kawo shi asibiti muka duba mutum kin ga aka fara magani tun daga wuri mutum matsalan ba zai ci gaba ba har ya kai ga ya zama cewa babu abin da za a yi to wata matsalan kuma ko da sun zo mun gansu daga farko sun fara in suka samu sauki ko ba ki ƙara ganin su a asibiti ba za su ce sun warke
haka
sai abin ya ƙara tasowa kuma to mutane su gane cewa shi wannan ciwon ba irin sauran ciwo bane kamar zawo ko tari ko zazzabi kin gane wannan ciwon akai yake akwai sinadaran da muke da su a kanmu wanda suke zama suna zama daidai kai komai da komai muddin suka samu matsala neurotransmitters muke ce musu muddin suka samu matsala suka yi kasa ko suka yi sama zaka fara samun matsala so waɗannan magungunan da muke bada suna gyara waɗannan transmitters din zama bala kin gane to idan ka kai lokacin da za a cire maganin ba farar ɗaya za a cire maganin ba a hankali za a cire maganin ana cirewa ana gama kai na gane cewa ana gara magani kin gane har a cire maganin gabaki daya to mutane ba su san wannan ba likitoci kuma da yake aiki yayi yawa wasu mu ba su lokacin za su zauna masa mutane bayani
to yanzu doctor tunda an ambaci batun waɗannan alamu za a ce da kuma matsalolin da ake fuskanta kina gani shin akwai isassun cibiyoyin da za su danga kula da waɗannan masu matsalolin kamar rehabilitation centers kina
gaskiya magana gaskiya babu kin ga yanzu a Katsina muna da psychiatric hospital wanda shi dama ya dade yanzu asibiti ne yana nan yanzu an maido gate din shi ta cikin general
General
hospital kin gane to a wannan asibitin yanzu muna da likitoci biyu wanda suke zaune a wurin
kachal
sai ni da muke zuwa kin gane sai akwai nurses wanda suke aiki a wurin to kin ga amma patients din da ake gani a wurin gaskiya waɗannan ma'aikatan wurin nan gaskiya su wannan patients din kadan saboda kin gane abin da na gane ke faruwa mutane yanzu sun fara gane cewa akwai magani saboda idan wani ya zo ba shi da lafiya in aka ba shi magani in ya warke sai ya jawo mutanen ƙauyen su to kuma a jihar Katsina gwamnati tana bada magani kyauta kin gane har daga Niger muna samun patient magani za a ganku as long as akwai magani a asibitin kyauta ne ba a siyan magani gwamnati kyauta ke bada magani a Katsina in dai akwai magani to in Allah da kyauta za a bada wannan magani saboda haka kin ga saboda wannan bada maganin kyauta mutane suna zuwa asibitin ba kadan ba
da kyau
akwai kwararrun nurses waɗanda aka yi training ɗinsa wanda suke aka yi training ɗinsa a wannan fannin suna ba da magani a waɗannan fannin
da kyau
ma patient to amma kin san idan za a je ka ba a ce ethics ɗin yadda abin yake bai kamata a ce nurse tana ba da magani ba nurse na ba da magani kin gane to amma saboda ba manpower ba likitoci to saboda babu likitoci za a bar mutane su lalace ne
haka kin taɓa wani batu na ba da magani shi ita wannan lalurar ta masu hankali dukan ta ce akwai magani dan na lura kamar a kasashen da suka ci gaba ko na yammacin duniya wata sa'in cibiyoyin da ke kula da irin waɗannan masu lalurar sai su rinka ba su kamar therapy haka kamar shawarwari ne za a rinka ba su ko kuma a sa su su yi wasu abubuwa yadda zai sauya musu tunani to mu akwai ma irin waɗannan cibiyoyin kuwa
a Jos inda nake yanzu a Jos ko idan mu likitocin kamar a fannin taɓin hankalin nan muna ba wai likita bane ba kadai akwai likitoci akwai nurses akwai psychologists akwai occupational therapists akwai social workers dukkan muna aiki tare har da akwai speech therapist idan akwai duk muna aiki tare kin gane saboda treatment din yanda ake yin maganin ciwon taɓin hankali kin ga akwai magani akwai da za a ba magani akwai wanda za a yi ma magana psychotherapy kenan magana ake yi sannan akwai kuma social din shi kuma shine wanda zaki ga shi kuma har dan da abin da muka gano ya ja maka wannan ciwon in ma matsala a gida take ko akwai workers din da muke turawa gidanku su je su ga me ke faruwa ya za a gyaran abin kin gane so akwai wasu waɗanda ciwon su bai kai tsananin ma su sha magani ba psychotherapy ne kawai wata ko speech therapy magana ce kawai za a yi talking therapy ake cewa kin gane psychologist ne suke yi to amma mu likitoci wasu mu mun je mun yi training tunda dama a cikin training din mu akwai psychology a cikin training din mu kin gane
to da za ku yi hada ku
to amma kin san kaga a rana da patient 100 da wani abu za a gani likitoci uku za su ga patient 100 to ina ke da lokacin da zama ki wani psychotherapy a wannan lokacin
Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin summa amin ya Allah Amin amin summa amin ya Allah Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa Zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne ciyon idan amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai da shi idanu yayi hasara hababba kowai da shi idanu nace yayi hasara hababba dishi idanuwa shata mu ba mu sone dishi idanuwa shata mu na gudu ne itun da ba ku sone har ya kasance ku na gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi itun da ba ku sone har ya kasance ku na gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sa giran idanu mai kumbure idanu ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sa giran idanu mai kumbure idanu da kaji idanun ka na takeke da kaga idanun ka na hawaye sun yi ja kamar idan maciji ga kwamso kuma diyari je asibiti ka samu dan matse je asibiti ka samu labiyarka
To ma saurare kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a shirinmu na yau da gobe Yanzu kuma muna tare ne da Dr. Shehu Sale, shugaban asibitin masu kula da matsalar kwakwalwa da ke karamar hukumar Kwari a jihar Sokoto, domin mu ji ƙarin bayani ya ita wannan matsala take kuma me ke haddasa ta, kuma kuna iya kiran mu don ku ainihin tambayi likita akan wannan matsala. Lambar tamu dai har kullun ita ce 1-202-205-2655. Dr. Sale Shehu, muna tare da kai, kana kan layi? To, ga dai kuma layin naka na ji yana dan yin wata tangarda. Kana ji na da kyau kuwa? To, layin nan naka na ji shi yana dan da tangarda. To, dama za mu so mu bude layi domin masu kira su ainihin ma ba su dama don su tambaye ka. To, aikin ga ita Zara kusan kan layin likita kin ga ya dan abin nan ya sauka, to amma bari mu dan sake kiran shi kamun mu ainihin bude layi ga su mutane su kira su yi magana da shi.
Ku shakata da wannan waka.
To,
masu sauraro a gafarce mu, ina jin yanzu mun samu likita. Salamu alaikum, doctor, kana kan layi?
Yawa, to Dr. Shehu, masu sauraron mu za su so su kira dan su ainihin yi maka tambaya akan ita wannan matsala ta kwakwalwa. Ana magana ne akan wai idan mutum ya zamana yana cikin damuwa koko yana shaye-shaye, mafi akasari an ce ita ke wannan matsalolin suke haddasa ainihin wannan tabin hankali. To idan wasu ma a cikin masu aiko mana da ra'ayi sun tambaya sun ce wai an ce idan mutum yayi sauka alkur'ani ba a yi mishi sauka ba wai yana samun tabin hankali, menene gaske wannan magana doctor?
To wannan amurin
wani kira to layi ma ya tsinke na Sokoto. To ci gaba da bayani likita. To likita, ga wani kira daga jihar Zamfara. Wa muke da shi a jihar Zamfara?
Haruna ne daga jihar Zamfara.
To Mallam Haruna, me ya tambaya ka ga likita?
Ya tambaya na shi ne kamar kwana nawa ne ake iya treating na shi wannan magana ta kwakwalwa.
To likita, kana jin tambayar Mallam Haruna daga jihar Zamfara ko? Na'am? Likita? To abinda yake tambaya wai shine kwanaki nawa koko zuwa wani lokaci ake ya dauka dan ainihin magance ita wannan matsala da ta shafa kwakwalwa?
Wani tambaya ce mai kyau, zai da yawan mutane suna zuwa ce an ci musu kana ka zaza ko haka dan baya kwa dan sai ta rafi wani tsaro ta wato sai da take gudu shi ba wani ciwo ba ta da lokaci mai kanani ta rayuwar ki wanda ko ciwon bai dauka lokaci kanani sannan ko ciwo da ke 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 da
Layin likita, layin ka yana dan yin kasa.
Gaskiya.
To yau to muna ji yanzu.
Kuna ji yawa muke na shi mata mutiyar kuma ya ce wa sai ya mutu ma sai ko mutu ci ya shafa ko na ci. Tambaya ke nan.
To tambaya kenan, amma layin ka har yanzu yana ta tsinkewa, ba a jin ma abin da kake faɗi.
Kamar ido ne, ciwon idanun da ke da rana ana ganin iya ganin bayan iya yawo, amma magariba ta yi kun ba ya iya yawo.
To wake magana kenan?
To mai magana Muhammadu Meroba bakin kasuwa Bulangu.
To Muhammadu Meroba, to me tambaya ka?
Tambaya ta akan irin ciwon idanun nan da mutum da rana iya gani.
To ai Malam Muhammadu, Malam Muhammadu baka ji maudu'in mu na yau ba kenan? Maudu'in mu muna duba matsala ce da ta shafi kwakwalwa. Likita, to likitan mu ba likitan ido bane. To layi Malam Muhammadu ya tsinki. To doctor, kana ji ko? To kaman bayanin da ka fara yo muna a baya na cewar ita cutar nan ko kuma a ce wannan matsala ta kan dauki lokaci. To ana iya cewa kaman wani irin lokaci karanci za a iya cewa take iya dauka?
Ka kan shuka mutu hankali nan kana kan dai kaman yanda ake samu shuka na ciwon zuciya, ciwon hanta, ciwon kana ne shi ma kana da ciwuka su da yawa. To dade wanda ka samu a warke ya ga daga ko ne ci sai kuma shi wannan ciwo din ko duk sai shi ta gabo a gaba.
To lalle lai
to wata diwa ta fara wa a gaba doki to ba sai ba za ta samu lafiya. Kamar akwai ciwon damuwa da ake cewa wato depression.
To ka layin likita kin ga ya kara abin
nan. Gaskiya ne haka ne a gafarce mu na layin likita ya ki yin daidai dan a samu a masa tambaya. Yanzu muka kawo ƙarshen shirin namu kenan. Wanda ya taya ni gabatar da shirin
Yusuf Aliyu Harande
ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta.